العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Laraba. Yau muna 25, yau Laraba ko Talata? Talata ko? A wannan yammaci na Talata, yau muna 25 ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1446, wanda kuma yake daidai da 25 ga watan uku shekarar miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nur, wanda a yau insha Allah zamu shiga tafsirin aya ta 4 zuwa ta 5. Mu sani ba, ‘yan kwanakin da suka rage mana za su isa mu yi gama tafsirin waɗannan ayoyi biyu, ko kuma dai za mu ja a gurguje, saboda muna da kwanaki biyu ne da rabi da suka rage, yau da gobe sai kuma jibi bayan muna cikakken lokaci. Saboda haka ne watakila za mu ɗan bi abubuwan a gurguje. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina yarmuna almuhsanati, kuma waɗanda suke jifan mata masu kamun kai, thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, sannan ba su zo da shaidu guda hudu ba, fajliduhum 80 jalda, to ku yi masu hulala 80, wala taqbalu lahum shahadatan abada, kuma kada ku sake karɓar shaidar su har abada. وأولئك هم الفاسقون وأنهم كما سون فاسقين إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا سيدي وأنسك توبة باين وأنسك مجارة فإن الله غفور رحيم تولى لألا بغافر نيمي جنكي نوكة جاهلية أبني ودي يزمل ودلي ينزنن زائجي فمتند ممونر كلمة مسمى تزنا. Idan aka ga mace da namiji suna mu'amala ko suna tsayawa suna magana, to yanzu nan sai wata tuhuma ta shiga tsakaninsu. Wani abin ya yi yawa a lokacin jahiliya. Hakanan at-tanu fil ansab, sukan nasaba, a ga mutum da ɗansa a rika cewa ba ɗansa ba ne, ko a ce ba, wato wannan mata da take danganta wannan ɗa zuwa ga wani ba ɗansa ba ne, saboda ba su yi kama ba. Nan da nan sai a yi soki nasabar wannan yaro, saboda rashin kamanni da suka yi da ubansa. To bayan an yi magana a kan abin da ya shafi zina da haddinta da hukuncin auren wanda take mazinaciya ko kuma mazinaci, to sai kuma ya zama ya yi daidai da munasaba a kawo wannan batun ƙazafi, batun jifar mutum da wannan mummunar ɗabi'a. saboda haka kawo wannan ayar ko kawo wannan hukuncin a daidai wannan mahallin yana da munasaba kwarai da gaske. Game da lokacin da wannan aya ta sauka, wasu daga cikin malamai kamar yadda Al-Qurtubi ya hikaito daga Sa'id ibn Jubair cewa ta sauka ne bayan abin da ya faru ga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha na kage da aka yi mata, wanda kissar ta za ta zo nan gaba. To amma dai babu wani abu da aka danganta shi da isnadi ingantacce game da sababin, hatta shi kansa wannan riwayar ta Sa'id ibn Jubair ban same ta da isnadin ta ba, illa iyaka dai Qurtubi ya hikaito ta cikin tafsirinsa. Sannan kuma ya hikaito kauli na biyu na cewa ayar kawai ta sauka don ta yi magana ne akan masu yin kazafi gaba daya, ba da wata munasaba ba, ba don wani abu ya faru ba, a'a dan dai a faɗi hukuncin wannan laifi. Allah ya ce wallazina yarmuna almuhsanati, waɗanda suke jifan mata masu kamun kai. A nan an yi amfani da kalmar arrabiyu, arrabiyu jifa, abinda aka sani jifa ka ɗau wani abu ka jefa da hannunka, shi ake cewa jifa. To amma a nan an yi amfani da kalmar jifa, ana nufin ka danganta ma mutum wani wata magana ko wata sifa wanda za ta ɓata shi, ka danganta masa wata magana ko wani aiki ko wata sifa wanda za ta ɓata shi don ka ɓata masa suna. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina, wanda duk ya aikata wani laifi karami ko wani zunubi babba sannan ya jefi wanda bai ji ba bai gani ba, Allah ya ce faqad ihtamala buhtanan, hakika ya daukar wa kansa wani babban laifi na kage wa ithman mubina da kuma zunubi wanda yake mabayyani. To saboda haka daga nan aka ɗauko wannan kalma ta arrabiyu aka yi amfani da ita a nan, saboda amfani da harshe wajen a ɓata mutum ko a jingina masa wata sifa ko a danganta shi da wani aiki daidai yake da a yi amfani da wani makami ko hannu a ji masa rauni, wato daidai yake da a yi amfani da hannu a ji masa rauni, kamar yadda Nabiga yake cewa jurhul lisani ka jurhul yadi, wato raunin da harshe yake jiwa mutum yana kama da raunin da hannu zai iya jiwa mutum. To shi ne kuma a harshen shari'a ake kiran shi qadhf, al-qadhf shi ne arrabiyu din anan, a littattafan shari'a za mu ga ana kiran shi al-qadhf, wato qazafi da wasu mukan ce qazafi. Wannan kalmar qadhf ta zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi, hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, wanda yake bada labarin Hilal ibn Umayya cewa anna Hilal ibn Umayya qadhafa imra'atahu 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi sharik ibn Sahma, hadisin zai zo nan gaba a tafsirin ayoyin da suka yi magana akan li'ani, ko in ce hadisin zai zo baɗi insha Allah in Allah ya kai mu dare da lafiya. A cikin wannan hadisi za mu ga Abdullahi ɗan Abbas ya yi amfani da kalmar qadhafa, qadhafa daidai take da rama ɗin, shi ne jifa, wato ya jefi matarsa. Allah ya ce wallazina yarmuna almuhsanati, waɗanda suke jifan mata waɗanda suke katan, wato masu kamun kai. Almuhsan ko al-ihsan a cikin Al-Qur'ani ya zo da ma'anoni daban-daban, kalmar ihsan bisat ta zo da ma'anoni daban-daban a cikin Al-Qur'ani, ta zo da ma'anar mata masu aure, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum, inda Allah ya yi bayanin waɗanda aka haramta ma mutum ya aura, har aka kai inda Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa, da mata waɗanda suke masu aure. Al muhsanat ana nufin macen da take da aure, kaga kalmar al ihsan anan ta zo da ma'anar الزواج قوم المرأة ذات الزوجة هكذا ينادوكم معنار العفة وتكام كي ومن محسنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان ماتا ما سكام كي با ما سو زنبا با ما سكوم وقتنا نسكي ريكي لقوان واتو أبو كان شاشن شيبا هكذا الله يكي أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصافحين، anan ma al-ihsan ana nufin al-iffa kame kai haka nan wasu daga cikin malamai sun ce takan zo da ma'anar hurriya wato yanci kamar Allah yake cewa wallam yastati minkum tawlan an yankiha al-muhsanat al-mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat yace gaba yake cewa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanat min al-'adhab ce fa idza uhsinna akwai wanda suka fassara al-ihsan anan da cewa ana nufin musulunci hakanan ana nufin hurriya kama al-muhsanat ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المحصنات انا نفهم الحرائر متى ده سكي ايا ايا وند باي ده دوكي ده زي اوري مچي ايا ايا تو زينا ايا اوران واتو وچي تكي بيوا تو اما انن ا wannan ayar da Allah ce wallazina yarmuna almuhsanati ana nufin mata wadanda suke kamabbu wadanda suke kame kansu kuma alharair wadanda suke ayaya ana nufin mata ayaya ba bayi ba sannan waɗanda suke da kamun kai to wanda yake jifan su da me ya jefe su ba a faɗa abin da ya jefa ba yana jifan su da me ba a faɗa ba saboda ayoyin da suka gabata da kuma ayoyin da za su zo da ita kanta ayar duk za su bayyana me ake nufi da jifa da me ake nufi a can baya an yi maganar azzaniyatu wazzani an yi maganar azzani la yankihu illa zaniyatan sannan aka ce wallazina yarmuna almuhsanati aka yi maganar ihsan wato kamammu aka ce wanda yake jifan mata kamammu to ko ba a faɗi me ya jefe su da shi ba tunda ka san maganar me ake daga ayoyin da suka gabata da kuma sifanta matan da cewa kamammu sannan a cikin ayar aka ce sun malabiya tubi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shaidu hudu ba a menene ake neman shaidu hudu shine a batun zina kaga kenan ana maganar wanda suke jifan mata kamammu da aikata zina saboda me saboda fadar shaidu hudu ana neman su ne wajen wannan wallahi yatina alfahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum wanda suke aikata alfasha daga cikin matanku ku kafa shaidu hudu akan abinda suke aikatawa saboda haka anan an shafe batun abinda ake jifan su da shi saboda budin sa sai ba a ambace shi ba amma kuma duk wanda yake karatu zai fahimci abinda ake nufi anan zamu ga ubangiji subhanahu wataala ya ambaci maza masu jifan mata kamammu da aikata fasikanci maza masu jifan mata amma ba a faɗi mace mai jifan namiji ba can baya an yi azzaniyatu wazzani an yi azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wazzaniyatu la yankihuha illa zani duk an yi ta faɗar namiji mace amma nan kawai sai aka ambaci matan wato mazan da suke jifan mata kamammu to duk da ba a ambaci matan da suke jifan maza ba amma sun shiga cikin hukuncin duk hukuncin ɗaya ne bil ijma ba tare da ijma'i ba domin al-qisma din ruba'iyya ce ko dai namiji ya jefi mace ko mace ta jefi namiji ko kuma namiji ya jefi namiji dan uwansa ko mace ta jefi mace ƴar uwarta to duk sun shiga cikin wannan lafazin wallazina yarmuna almuhsanati duk sun shiga ciki duk da ba a ambaci mata su jefi maza ba kaga wanda zai ce qur'ani zalla ba ruwan shi da abin nan to kaga zai takaita hukuncin akan iyalan kenan wallazina yarmuna almuhsanati ana maganar kazafin namiji ga mace amma ina kazafin mace ga namiji duk malamai sun shigar wannan bil qiyas saboda babu wani bambanci tsakanin namiji ya jefi mace ko mace ta jefi namiji ko namiji ya jefi dan uwansa namiji ko mace ta jefi ƴar uwarta mace duk wannan abu ɗaya ne babu bambanci saboda duka dai abu ne wanda yake tattare da batanci abinda dai yake nunawa shine batanci a bata mutun suna saboda haka ba bambanci namiji ne ya jefe ta ko mace ce ko mace ta jefa ko namiji ne ya jefa duk abin ɗaya ne saboda haka suka shigar da shi min babil ilhaq kuma bil ijma wanda yana daga cikin masalik na shari'a wajen tabbatar da hukunci wani abin alqur'ani zai bada wata ka'ida ce a dunkule sannan su kuma malamai su yi kiyasi akan ta kiyasin da zai zo kuma ya dace kuma ya zama shari'a so kaga wanda yake cikin qur'ani zalla to sai ya tsaya a zallarsa in wata ta jefe shi da lalata ba shi da inda zai kama ta saboda alqur'ani bai fadi hukuncin mace ta jefi namiji ba ya fadi hukuncin namiji ya jefi mace amma bai ce mace ta jefi namiji ba to me yasa aka ambaci mata kawai ba ambaci maza ba aka ambaci jifan mata kamammu da wanda mummunar ta'ada ba ambaci na maza ba saboda da macen yafi illa yafi cutarwa yafi aibantarwa saboda tasirin sa sai yafi yaduwa sosai sai ya shafe ta ya shafi iyalinta ya shafi danginta ya shafi ƴaƴanta ya shafi duk wadanda suke da kusa da ita tare zai shafe ta in budurwa ce ta rasa miji in bai miji ce ta mijinta ya sake ta idan tana da ƴaƴa a shikira a rika ganin ƴaƴan ba watakila ba ƴaƴanta ne ba ba ƴaƴan ubansu bane a rika jifan wasu wani cewa watakila kawo su ta yi ta dangana wa mijinsa sannan kuma in tana da ƴan uwa ma abin ya shafe su ko zuwa aka yi za a wuri ƙanwarta ko ƴar uwarta a ce ka gidan nan fa ba su da kamun kai kaji to saboda haka abin zai fi munin tasiri akan ƴa mace sama da yadda zai yi tasiri akan ɗa namiji saboda haka kaga a keɓance mata da ambato saboda a fito maka da wannan ma'anar ne amma ba wai nan yana nufin cewa hukuncin ya taƙaita a wannan surar ita kadai ba wannan shi ake cewa kazafi kuma yana da rukunai guda uku kazafi yana da rukuni guda uku akwai shi wanda yake yin kazafin da wanda ake yi wa kazafin da kuma sigar da aka yi amfani da ita wajen yin kazafi wato akwai alqazif akwai almaqzuf akwai almaqzuf bihi akwai alqazif shine wanda yake kazafin da kuma wanda aka yi wa kazafin shine almaqzuf sannan kuma akwai almaqzuf bihi shine abinda aka yi kazafin da shi to in muka dauki wadannan rukunai guda uku wadanda su ne suke haduwa a samu kazafi rukunin farko shine alqazifu to akwai sharuɗa da malamai suka sharɗanta kafin a cewa mutum ya zama mai kazafi sai idan waɗannan sharuɗan sun cika tare da shi akwai sharuɗa da za mu ga an yi ittifaki a kansu akwai wanda kuma an yi saɓani a kansu game da wanda yake kazafi dole ya zama mukallaf in an ce mukallaf dole ya zama wato balagagge ne mai hankali dole ya zama balagagge ko mai hankali to idan da a ce yaro karami ne zai yi wannan jefi wani da wata mummunar magana irin wannan ba a kira shi kazifu sai dai watakila a ladabtar da shi amma ba za a yi masa haddi ba haddin kazafi in yaro ne karami wanda bai balaga ba to sai dai a hora shi a yi masa horo don kada ya sake wannan kuma horo yana komawa ga shi mai yin horon yadda ya ga abin da ya kamata ya yi wa yaron horo da shi haka nan idan mahaukaci ne marar hankali shi ma a duba a ga irin haukan nashi wani haukan yana ganewa duk da mahaukaci ne amma in ya ji a jikinsa yana bari akwai wani haukan kuma tuburan ne ba zai fahimci komai ba to kowanne dai gwargwadon yadda yake to sai a yi masa abin da zai ladabtar da shi kada ya sake to amma idan ya zanto mai hankali ne sannan kuma balagagge ne wanda yana daga cikin sharuɗan taklif mutum ba zai zama nauyin doka ya hau kansa ba a shar'ance sai ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu saboda hadisin rufi alƙalamu an salasin anil mar'ati sabi'i anil na'ibi hatta yastayqiz wa anil sabi'i hatta yamluk wa anil almarid afwan wa anil majnun hatta yafiq an ɗauke alƙalami na rubuta lada ko alhaki daga kan mutane uku daga kan yaro har sai ya balaga da kuma wanda yake bacci har sai ya farka daga bacci da kuma wanda yake da tabin hankali har sai ya samu lafiya saboda haka sharadin farko ya zama mukallaf wato wanda doka ta hau kansa wannan ya kunshi abubuwa guda biyu kamar yadda muka faɗa ya zama mai hankali kuma balagagge sharadi na biyu ya zama mukhtar an yakuna mukhtaran wato ba tilasta shi aka yi ba da radin kansa ya san abin da yake yayi kasafin amma in tilasta shi aka yi wasu ne suka zare masa wuka wasu suka kama shi suka daure suka yi wuraren halakar da shi ko ma suka yi ta dukansa akan cewa sai ya yi bori kasafi to yayi kasafin saboda ya kwaci kansa to wannan ba a kira shi alqazifu ba a ce masa mai kasafi saboda an dauke ma wanda duk aka tilasta wa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ko kafirci ne aka sa mutun yayi a yayin da aka tilasta shi wanda ba aka kama shi da wannan hakana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ruhi an ummati al khata wa nisyan wa masukrihu alai an daukewa al ummata zulubin wato kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta su sannan wajen shafi'iyya suna cewa har ila yau ya zama alimu bit tahrim ya zama ya san an haramta abu ya san Allah ya saukar da aya annabi yayi magana hukunci ya gabata cewa haramun ne walladina yarmuna al muhsanati Allah yayi magana akan walladina yarmuna al muhsanati al mu'minati al ghafilati al mu'minat lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum adhabun azim ce wanda suke jifa mata mu'minai abin al muhsanat wanda suke masu kamun kai al ghafilat wanda ba su san wani abu ba wato ba su da wani abu na na irin wayewa din da ake kira wayewa ta fitsara wato wadanda suke masu kamun kansu sannan kuma mu'minat mu'minai Allah ya ce to wannan suna da azaba mai radadi a duniya da lahira to bai san da hukuncin ba sai yayi to wanda ba a yi masa haddi duk wani abu na dokar shari'a duk wani abu na doka ta shari'ar musulunci yayin da baka san da dokar ba sai ka karya dokar to ana maka uzuri sai dai idan ya zanto kamar haƙƙin wani ne ka ɗauka baka san haramun ba ne ka ɗau haƙƙinsa to sai ka mai masa wanda ba a cewa to shi kenan tunda dai bisa rashin sani ne karɓa ka riƙe a'a sai ka mai masa amma in wani abu ne ya shafi haƙƙin Allah to wannan sai a yafe maka to saboda haka in bai san hukuncin ba shi ma ba za a kira shi ƙazif ba sannan wasu daga cikin malamai suka ce Allah ya kuna alqazifu ko Allah ya kuna almaqzufu aslan lilqazifi kada wanda zai yi kazafin ko wanda za a yi wa kazafin ya zama kamar uba afwan ya zama uba wanda ya yi kazafin kada ya zama uba ga wanda aka yi wa kazafin wato kada ya zanto misali uba ne ya yi wa ɗansa kazafi to wasu daga cikin malami suka ce shi ma anan ba za a yi masa haddi ba saboda ubansa ne bai kamata a ce sanadiyar ɗansa an masa bulala ba wannan shi ne ra'ayin jumhurin malamai mafi yawancin malamai sun tafi akan wannan kamar Abu Hanifa Imam Shafi'i Imam Ahmad da almajiransu hakanan shi ne mazhabar malikiya cewa idan uba ya yi wa ɗansa ƙazafi to a dalilin wannan ƙazafin ba za a yi wa uban bulala ba ce a zo a yi masa haddi mai yayi ya yi wa ɗansa ƙazafi ba za a yi wannan ba suka ce saboda Allah ya umarci ‘ya’ya su kyautata wa iyaye wa bil walidaini ihsana Allah ya ce ku kyautata wa iyayenku fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfid lahuma janaha adh-dhulli minar rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ubangiji subhanahu wa ta’ala ya umarci ɗa yayin da ya riski iyayensa ya riske su to fala taqul lahuma uffin Allah ce kakkar mai musu ka nuna musu ƙosawarka kakka nuna wani abu da zai nuna ka ƙosa da su wala tanharhuma kada kuma ka daka musu tsawa wa qul lahuma qawlan karima ka gaya musu magana ta girmamawa waghfir lahuma janaha adh-dhulli minar rahma sannan ka sassautawa ta rahama ka yi abin da zai nuna jin kanka da su da tausayawanka gare su ka ce Allah ka ji kansu kamar yadda suka tarbiyyance ni ina yaro bayan sun mutu kenan to kaga mutumin da zai zama sanadiyar ayuwa babansa bulala 80 a sanadinsa to kaga wannan ba a cewa ya yi ihsani ga babansa ba za a ce wannan ya kyautata wa babansa ba suka ce to wannan ya saba wa tausayawa iyaye amma su waɗanda suke sun saba ma wannan ra'ayi daga cikin malamai suna cewa wannan maganar ba ta zauna ba saboda ai ihsani ne ma ya bari a yi masa haddin shi kansa ihsani ne saboda ya shiga wata hurumi na Ubangiji ya yi abin da aka haramta masa an ce kuma ga haddi to bai kamata shi dan yana ɗansa ba ya ce ba za a yi masa haddi ba saboda shi aka yi wa yace a kyale shi ba za a masa haddi ba suka ce in yi haka bai masa ihsani ba domin suna ga haddin nan hukuncin Allah ne kuma ihsani shine ka bari azartar da hukuncin Allah shine ihsani kamar yadda annabi yace law anna fatimata binta muhammad sarqat laqata'tu yadaha to amma abinda malamai suke ansa wannan da shi akan wannan suna cewa ai akwai bambanci tsakanin haƙƙi haddi da yake haƙƙin Allah da wanda kuma yake haƙƙin shi dan adam wanda aka yi wa laifi akwai hudud wadanda suke haƙƙin Allah ne ba wanda yace ya yafe su ba wanda zai ce ya yafe su kamar haddin zina ba wanda zai ce ya yafe maka haddin zina amma kamar haddin kazafi shi an shar'anta kazafi ne dan adawa da mutum mutuncinsa an yi wani abin da zai zubar masa da mutunci ya lalata masa suna sai aka ce aka shar'anta haddi wanda zai dawo masa da mutuncinsa don sanda aka ji labarin cewa abin da aka faɗa a kansa bai tabbata ba domin ga wanda ya yi abin hashi abin da ma aka yi masa to wannan zai sa mutuncinsa ya dawo to idan haƙƙinsa ne shi wanda aka yi wa ƙazafi to ba a cewa dole ne sai an yi wa wanda ya yi ƙazafin nan haddi idan shi wanda aka yi wa ƙazafin ya ce ya janye in ya ce ya janye saboda haka ɗa shi ya fi cancanta yi wa ubansa irin wannan alfarmar idan har wani zai iya yi wa wani wannan alfarmar to ɗa ne ya kamata a ce ya yi wa mahaifinsa wannan alfarmar kaga kenan ya shiga cikin fuskoki na ihsani da aka ce ɗa ya yi wa uba sannan malamai har ila suka sake kiyasin ƙazafin uba ga ɗansa suka yi kiyasinsa da wato sarayar da haddi na kisa na kisasi ga uba yayin da ya kashe ɗansa a cikin dokoki na kisasi idan uba ya kashe ɗansa in ba kisan hila ba wanda imam maliki ke cewa kamar ya kama shi ya danne shi ya sa wuƙa ya masa yankan rago to irin wannan shi ne imam maliki ya ce to wannan shi za a yi masa haddi amma in haka cikin tsautsayi ko wani abu ya ɗauki wata wuƙa ya buga masa ko ya jefe shi da ita ta faɗa ƙirjinsa ta kashe shi to suna cewa la yuqadul walidu bil walad annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisai daban-daban cikin akwai hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi hadisi yana cikin musnad imam ahmad yana cikin jami'ut tirmidhi annabi ke cewa la yuqadul walidu bi waladi ba a kashe uba saboda ya kashe ɗansa suka ce ba zai yiwu ba shi ya zamo sanadiyar samuwar ɗan shi kuma ɗan ya zo daga ƙarshe ya zama sanadiyar rasa shi a nan bai masa kyakkyawar sakayya ba bai zama masa kyakkyawan ƙarshe ba to suka ce idan har za a iya sarayar da abin da ya shafi laifin kisa daga uba in ya zanto ga ɗansa ne to min babu aula kan abin da ya shafi mutunci idan abin da ya shafi jini rai za a iya sarayar da wannan kisasi to min babu aula abin da ya shafi mutunci a iya sarayar da shi idan ya zanto tsakanin ɗa da uba ne haka nan haddin sata uba ya yi wa ɗansa sata ko ba zai yi ba uba ba zai yi wa ɗansa sata ba ce an tawa ma luka li abika ko wani ba ya nuna cewa uba ba zai yi wa ɗansa sata ba zai yi saboda haka da zai masa sata kuma ya kama shi dubu-dubu ya gashi ya ɗaukar masa kuɗi ya bayi ɗan ya je ya ɓoye kuɗinsa inda ya kamata ya ɓoye kuɗinsa shi kuma ya je ya fasa gurin ya ɗauko to kaga aka kama shi ana shaidu to yanke hannu ne amma ɗan ai zai iya cewa ya yafe masa ya bar masa ma kai da kaya ainihin mallaka wuya ne so haka in kaga in har zai iya sarayar masa da wannan to dan menene abin da ya shafi mutuncinsa ba zai sarayar da shi ba to amma duk da haka dai akwai wasu malamai waɗanda suke ganin cewa ko da uba ne ya yi wa ɗansa wanda ba zai hana a yi masa haddi ba wannan shi ne ra'ayin akwai wasu daga cikin malikiya da suke da wannan ƙauli wasu daga cikin malaman malikiya shi ne ra'ayin umar ibn abdulaziz shi ne ra'ayin maliku shi kansa amma mazhabar malikiya shi ne ƙaulin farko na malikiya ne ƙauli na biyu kuma shi ne ƙaulin maliku kun san akwai maliku akwai malikiya su waɗanda suka tafi akan cewa za a yi masa sun yi hujja da cewa ayar bata nuna bambancewa ba wani bambancewa Allah cewa yi wallazina yarmuna almuhsanati waɗanda duk suke jefin mata katangagu ko masu kamun kai sannan basu kawo shaidu ba to ai musu bulala 80 anan ba a ce banda uba ba ba a ce banda uba iye wa dansa ba ko uwa in tayi wa itta ba ba ayi wannan togaciyar ba saboda haka mu dauki ayar yadda take a gaban gabanmiya din da kawai a batta haka suka yi hujja da wannan suka ce kuma ai Allah subhanahu wataala ya ba mantawa ba inda akwai wannan togaciyar sai ya bayyana wa ma kana rabbuka nasiya kamar da Ibn Hazm yana daga cikin masu dagewa akan wannan ce to umumin aya ya hada kowa da kowa ba ware wani aka ce wannan saboda kusancin sa da wa da banda shi ba saboda alakar sa da wa da banda shi ba kuma Allah ba mantawa ba to tunda ba mantawa ba kaga bai bar kofa bane ya rufe kofar da rub wa ma kana rabbuka nasiya to sannan a masu cewa suka ce a ai koda da akwai nasi amma akwai wasu nusus kuma daban nusus khasa wadanda suke nuna kyautatawa fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima al khas kuma yaqdi ala al am dan sanda aka samu wani nasi wanda yake yazo da wani hukunci na musamman to sai gama shi aka gabatar akan wanda yazo da hukunci wanda yake na bai daya sannan har ila yau suka yi hujja da fadar Allah subhanahu wataala da yace ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist shuhadaa lillahi walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin Allah ce ya ku wadanda suka yi imani ku zamo masu adalci ku zamo masu tsayawa da adalci masu shaida dan Allah koda ko shaidan nan ta shafi iyayenku ne ta shafi kawunanku ne ko ta shafi iyayenku ko ta shafi ƴan uwanku mafi kusanci suka ce to kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa in shaida ta kama ka bayar da ita kuma akan mahaifi wato ka ce shine mara gaskiya a cikin shaidar kuma yanzu to ta gaskiya ce to kai suka ce to babu bambanci tsakanin shaida da abin da ya shafi haddi shi ma kamata yayi a tsaya a yi shi da gaskiya ko da kuwa ya shafi iyaye to akwai bambanci tsakanin shaida shaida da zaka za a fitar da huquq na wasu da kuma abin da ya shafi haƙƙinka kai a can huquq ne na wasu wani ne yake bin mahaifinka dukiya kai kana daga cikin wanda kike shaida akan karɓar wannan kuɗin aka zo ana neman shaidu akan cewa eh wannan yana bin mahaifinka dukiya ba ka duba cewa tun ba mahaifinka ne ba in kai ba da shaidar cewa eh an bashi bashi za a je a kulle shi ka kin shaida akan wannan shine Allah yake cewa walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabi ko da kanku ne za ta shafi ku ko za ta shafi iyayenku to kaga wannan haƙoƙin wasu ne zaka ba da shaida domin kada ya zama haƙƙin wani ya saraya amma wannan da ya shafi haddi ai haƙƙinka ne kai ba haƙƙin kowa bane dan ka ce ka bar shi ai ba wani abu da za a ce an sarayar da haƙƙin wani daman naka ne saboda haka akwai bambanci tsakanin inda ayat ta sa gaba da kuma su abin da suke hujja da ita akai sannan suka yi hujja da abin da aka ruwaito daga Abdullahi dan daga Umar ibn al-Khattab cewa yana cewa la afwa anil hudud wala an shay'in minha بعد ان تبلغ الامام فان اقامتها من السنه cewa babu wata afuwa da za a yi ta wani haddi kowane iri ne matukar dai ya zo gaban shugaba gaban alkali domin tsayar da wannan hukunci yana daga cikin sunna suka ce to wannan maganar sahabi ne sahabin ba kowane iri ba babban sahabi kamar sayyidina Umar kuma shi hujja ne a cikin irin waɗannan al'amura to dan me za a bar maganar sa duk da cewa maganarsa yana magana ne akan haddin da aka riga aka kai shi gaban imam wato abu har an kai shi gaban imam to wani ba a cewa imam ya sarayar da shi har shi mai haddin mai haƙƙin ya riga ya kai kotu an kai gaban alƙali ko an kai gaban shugaba to ba kuma wanda zai zo ya nemi afuwa ya ce a yi masa alfarma a ƙyale wannan shi ne abin da sayyidina Umar yake magana to haka dai suka yi ta kawo wasu dalilai amma dai maganar farko ita ce shi ne ana iya wato ana iya dubawa idan ya zanto uba ne ya yi wa ɗansa to shi ɗan a nuna masa cewa ba daidai ba ne ya ce sai ya kwato haƙƙinsa sai ya duba ya ga babansa ne ya yi masa afuwa sannan akwai sharuɗa da suka shafi shi al-makzuf wanda aka yi wa ƙasafin wancan sharuɗa ne da wanda ya yi ƙasafin ya zama balagagge wanda doka ta hau kansa ya zama kuma muhtar wato ba tilasta shi aka yi ba ya zama kuma yana da ilimi ya san hukuncin abin kuma yayi sannan kuma ya zanto ba ubansa ne ba uba ne ya wada dansa ba to wadannan sune sharuɗa da ake duba ta fuskar wanda za a ce yayi kazafi haka ga yaro karami da mahaukaci da wanda aka tilastawa duk wanda ba za a kira wasu da sunan sun yi kazafi ba koda kuwa sun yi abin da yayi kama da kazafi sannan shi kuma wanda yayi kazafin shi ma akwai sharuɗa akwai sharuɗan da malamai suka ittifaki a kansu akwai kuma wanda suke sabani a kansu sharaɗin da malamai suka ittifaki a kansa shine al-iffa al-iffa ya zamana kamamme ne wato ba wanda aka same shi da irin wannan laifin ba akwai wanda an same shi yana irin wannan laifin to dan an kira shi da wannan laifin ba a kira shi kazafi amma wanda yake bai kamamme ne ba a san shi yana wannan laifin ba koda yana wasu laifuka daban kuma koda ce yana dan taba sata ko yana dan karerai ko yana amma dai wannan laifin da aka jefe shi da shi wanda ya shafi zina ko ya shafi luwadi to ba a san shi da wannan ba to in aka yi wannan an yi masa kazafi in aka yi masa wannan jifan an yi masa kazafi sabanin su ya zo ne kan kalmar al-ihsan da Allah ya ce wallazina yarmuna al-muhsanati al-muhsanat wince kalmar al-ihsan bis-sad tana zuwa da ma'anoni daban-daban a cikin al-qur'ani ta zo da ma'anoni wanda muka yi ishara zuwa gare su a baya ta zo da ma'anar musulunci ta zo da ma'anar kame kai ta zo da ma'anar ƴaƴa ba bayi ba duk wannan kalmar abin nan kalmar ihsan duk ta zo da wannan ma'anar to wasu sai suka dauki cewa wannan kalmar al-ihsan da Allah ce muhsanat to dole ta ya zanto wanda aka yi wa wannan kazafin ya zama na da ne ba bawa ba saboda kalmar ihsan tana nuna haka sannan ya zama na wato musulmi ne ba kafiri ba saboda kalmar ihsan tana zuwa da wannan ma'anar sannan ya zama mutum ne wanda yake mai kamun kansa ba wanda yake ba mai kamun kansa ba sannan kuma suka ƙara da al-bulugh wal-aql ya zamana ya kai munzalin balaga sannan kuma yana da hankali saboda su ne za a ce an ɓata musu suna yaran da bai san ma me yake yi ba dan an jefe shi da wannan kalma ba ta taɓa mutuncinsa ba dan shi wanda ya jefe shi da kalmar ma za a yi wa dariya ya za ka duba ɗan wannan yaron ka ce yana kaza saboda haka ba za ta yi masa tasiri ba shi yasa suke cewa albulu da zamu zo mu yi magana akan yaro karami din da ya riga karama sannan mara hankali shi ma haka shi ma mara hankali ba maganar cewa an ɓata masa suna shi ya san ba wani me kake yi duk ma mai za ka faɗa ka je ka faɗa ai bai san ma abin da kake ba saboda haka kaga idan an shar'an tahaddi ne don a dawo da mai mutunci mutuncinsa shi da bai san wani abu an zuba masa da mutunci ba bari a ce an dawo masa da shi saboda haka kaga shi baya cikin wani shi yasa suke shar'anta albulu da al'aql wasu ba sa shar'anta wannan wasu abinda suke shar'antawa kawai ya zama na mai kamun kai ne in ya zanto mai kamun kai ne to duk wanda ya masa kazafi ko shi menene ko mahaukaci ne ko yaro karami ne ko wanda yake ba musulmi ba ne ko ɗa ne ko bawa ne duk ɗaya ne su abinda suke cewa al-ihsan yana nufin al-iffa yana nufin kame kai abin da ya shafi musulunci in muka ɗauki kame kai wannan wani abu ne muttafaqun alaihi saboda haka duk wanda ba shi da kamun kai ko macen da ba ta da kamun kai wanda an san ta daman abubuwan harkar da take kenan to ita wanda da an jefe ta da abin ba ya zama kazafi dama Allah sai da ya ce al-muhsanat wanda suke masu kamun kai duk wanda ba ta da kamun kai to ita ba ta da bakinta ya yi magana cewa an jefe ta da kalma mara kyau sannan abin da ya shafi musulunci wanda yana daga cikin sharaɗin da aka yi saɓani dole ya zanto musulma wasu malamai suka ce dole ya zama musulma ce ko musulmi ne saboda faɗar Allah da zai za ta zo mana a nan gaba a ayata 23 wallazina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat lu'inu fi dunya wal-akhirah wa lahum adhabun azim wanda duk suke wato jifan mata waɗanda suke katangagu waɗanda ba su san me ake ciki ba me ake yi ma su ne al-ghafilat waɗanda ba abin da ya dame su illa rayuwarsu ta aure ko ko rayuwarsu ta gidansu san ma me ake a duniya ba ba su da wannan wayewar ta banza sannan almu'minat sannan suka zama mu'minai to suka ce to kaga Allah subhanahu wataala ya sharɗanta su zanta mu'minai a sanya sifar mu'minai ita ce shine musulmi saboda kaga wanda ba musulma ba ko wanda ba musulmi ba baya cikin wannan akwai hadisi da bai inganta ba hadisin Abdullahi dan Umar yana cikin sunan Ad-Darqutni man ashraka billahi falaysa bimuhsan wanda yayi shirka ba a kiran shi muhsan wannan hadisi ne mai rauni mai tabbata ba amma shi Ibn Hazm a ra'ayinsa yana ganin matukar dai mace mai kamun kai ce ko ba musulma bace idan mutum ya jefe ta da irin wannan kalma to babu shakka za a yi masa haddi na kazafi bulala tamanin ko da ba musulma bace amma dai magana wacce take tabbatacciya ko tafi karfi ta fuskar dalili cewa kazafin matar da take kafira ko kafiri baya daga cikin kaba'ir yana daga cikin saga'ir saboda ayar da ta sanya kaidi da al-mu'minat ayar da ta sa wannan kaidin a cikin maganar hukuncin kazafi cewa mu'minai sannan kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo as-sab'ul mubiqat ijtanibu sab'a min al-mubiqat hudisanci abinda zunubai masu halakarwa guda bakwai to a cikin wa'adam al-mubiqat as-sab'a din annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa qadhful muhsanati al-mu'minat wa qadhful muhsanati al-mu'minat al-ghafilat annabi ya kara ambatan wannan kaili na al-mu'minat din cewa yawa mata wadanda suke mu'minai kamammu kazafi yana daga cikin manyan kaba'ira to amma dai duk da haka wanda duk zai yi wa macen da take ko namiji wanda ba musulmi ba ya yi masa kazafi to shugaba na iya masa horo saboda ya yi abin da zai cutar da wani musulunci bai yadda kai abin da zai cutar da mutum ba ko da ba musulmi ba ne idan har kai abin da zai cutar da wani to ka cancanci a yi maka horo ko da ba da sunan haddi ba to sai a duba a gawar irin horo da larabtarwa ya kamata a yi maka wanda ba zai sake sa ka sake yin irin wannan ba kamar wanda zai yi wa yaro karami da suka ce ba haddi ba ne ba kazafi ba ne su ma sun ce a hora shi kamar wanda zai yi wa mahaukaci ko an ce ba kazafi ba ne shi ma an ce a hora shi to sai ma haka nan wanda zai wa kafiri ko ba a kira shi kazafi ba a ce a yi masa haddi bulala 80 to amma dai shugaba kuma yana da ikon ya yi masa horo saboda ya yi wani abin da ya cutar da wani ba tare da ya yi laifi komai ba ba tare da yana da wata hujja ba ga karfa saboda haka shugaba yana da wannan dama shi kuma horo na ta'zir wata kofa ce gwargwaron yadda shi shugaba ya ga yi zai yi wa mutumin nan zai masa bulala 20 ne 30 40 50 100 zai masa ma yana ga cewa taurin kansa ya kai sai a masa 100 ne zai ji zai masa 100 a daure shi za a yi taron sa za a ci duk dai abin da shugaba ya ga ya dace yi amma ba sunan shi haddi ba shi haddi wani abu ne wanda shari'a ce Allah ne subhanahu wataala ya iyakance shi ba a yi kasa da haka ba a yi sama da haka shine haddi shi yasa ma ake kiran shi al-hadd al-hadd ana nufin abu wanda aka yi masa iyaka to shi haddi an ce Allah ne ya yanka wannan hukunci to ba a kasa da shi ba a sama da shi za a yi daidai da shi amma shi ta'zir in aka ce a hore mutum ko a ladabtar da shi to na an bar abin ne a hannun alkali ko a hannun shugaba shi kuma ya duba ya ga bai yi wannan laifin wani irin horo ne ya daidai da shi horon da zai masa ba lallai in wani ya yi irin wannan laifin ba shi ma irinsa zai masa wani watakila ya yi ya maimaita wani kuma sanda ya taɓa yi wani kuma tsautsayi ne ya ja shi ma ya yi abin to kowanne da dai irin horon da zai masa kaga shi bai da wata iyaka guda ɗaya to haka nan wanda zai yi wa kafiri ko kafira kazafi to shi wannan za a yi masa horo ne gwargwadon abin da ake ganin ya dace da shi duk da cewa akwai daga cikin malamai waɗanda suka saba ma wannan ra'ayi suna ganin cewa indai har mutum afifa ce kamar yadda muka ce Ibn Hazm ya faɗa indai kamabbiya ce ya yi mata ƙazafi to za a yi masa haddi akwai daga cikin malamai kamar Sa'id ibn Musayyab da Ibn Abi Layla suna ganin idan mutum ya yi wa kafirar da take da da musulmi misali kafira ce amma danta musulmi ne yayi mata kazafi to za a yi masa haddi suna cewa yi masa haddi amma dai yawancin malamai abin da suke fada shi ne ra'ayin farko da muka ambata a balaga da hankali da muka ce su ma suna daga cikin sharadi na al-maqzuf wanda za a yi wa kazafi ya zanto balagagge ne kuma ya zama yana da hankali al-jumhur abinda suke fada shine wanda duk yayi wa yaro karami babu haddi haddi baya wajaba haka nan wanda yayi wa mahaukaci shi ma haddi baya wajaba a kansa amma dai abinda suke cewa za a yi masa horo gurgurdan yadda ya dace da laifin da yayi amma ba haddi ba to amma shi Malik yana ganin cewa wanda yayi wa mahaukaci wanda yayi wa mahaukaci kazafi shi wanda za a yi masa haddi Imam Malik yana ganin in aka yi wa mahaukaci kazafi haka nan idan aka yi wa yarinya da ta dan tasa ko da bata balaga ba amma ta dan tasa ga shekara 8-9 misali to irin wannan ita ma saboda ita ma abin zai lala zai bata mata rayuwa to duk wanda yayi mata irin wannan Imam Malik yana ganin zai iya za a iya masa haddi shi Ibn Hazm kam a gurinsa da wanda zai yi wa mahaukaci da wanda zai yi wa yaro da wanda zai yi wa babba duk ɗaya ne shi bai sanya wannan sharadin ba saboda haka shi dai kawai abin da ya sa sharadi shine al-iffa ya zama mutum kamabbe ne ba a san shi da wannan laifin ba sai mutum ya jefe shi da wannan laifin to wannan shine za a yi wa haddi amma in ba wato duk wasu sharuɗa da za a sa ba waɗannan ba to yana ganin ba daidai ba ne akwai sharuɗan da suka shafi ita kanta sigar ban sani ba akwai lokaci ko ka ɗaga hannu ne Usman ka ɗaga mu hannu to masha Allah to ita kanta sigar kazafin ba kamar yadda mu Hausawa duk wani wanda ya jefe ka da wata magana ka ce ya mun kazafi ba ka san mutum ko cewa kai barawo ce ya mun kazafi ce makareci ya mun kazafi shi kazafi a shari'ance yana da alaka da a jefi mutum da zina ko liwaɗi waɗannan laifukan guda biyu a jefe shi da su ne kazafi amma ba wai kowane irin laifi ba da an ce mutum ɓarawo ko ba ɓarawo ba ne a shari'a ba sunan shi kazafi ba wanda kuma sai ka je ku yi shari'a da shi a ga me za a yi masa amma ba wai sunansa kazafi ba ko ya jefe ka da wani abu ka ci amanar wani ko wani abu wanda duk za ka iya kiran shi a Hausa kai ta faɗa kazafi amma ba wai shi ne ake nufi a nan ba ba wai na ce kakka faɗa da Hausa ba Hausar jin kai ta faɗa kazafi ya min kazafi amma a shari'ance yana nufin kazafi wanda za a jefe shi da ɗaya daga cikin laifukan nan guda biyu to wannan shi ne ake cewa kazafi to a cikin alfaz na kazafi akwai sarih akwai kinaya akwai ta'rid akwai wanda yake sarihi ne wato ɓaro-ɓaro ne a cewa mutum mazinaci ɗan luwaɗi kaga wannan ɓaro-ɓaro ne wannan baya buƙatar wani tawili baya buƙatar wata fassara da an gaya mutum wannan ya san an masa kazafi to wannan babu saɓani a tsakanin malamai cewa duk mutumin da ya faɗa ma wani wannan kuma sharuɗan da muka ambata duk suka cika to za a yi masa bulalar kazafi matuƙar bai kawo waɗannan shaidu guda huɗu da Allah ya ce a kawo ba to wanda ita su ne alfas sariha ko ya dube shi ya ce amma kai wannan ba ɗanka ba ne ya kore shi daga mahaifinsa ya duba ya ga yaro ya ce wannan ba wanda dai ubansa ba kaga ya tuhumi uwarsa kenan da wannan to shi ma wannan kazafi ne sarihi karara baya buƙatar tawili akwai wanda yake kinaya ce wato yayi abin ne amma a fakaice bai fito karara ba yayi magana da take ɗaukan baki wato take iya ɗaukan ma'ana sama da ɗaya tana iya ɗaukan ma'anar kazafin tana iya ɗaukan kuma wata ma'ana daban kamar misali mutum ya ga wata ya ce mata fasika ko ya ce mata fajira an gane fasika fajira tana iya ma'anar yana nufin yana iya ɗaukan ma'anar wannan din yana nufin tana zina yana iya cewa kuma shi ba wanda yake nufi fasika ce ya ganta tana iskanci tana ballagaza haka ba shi abin da yake nufi kenan shi ba yana nufin yana kaga tana ɗaukan ma'ana guda biyu to wannan ba sarihi ya bace ita ce ake cewa kinaya dina yana samu fajirci ba ta hanyar abin nan ba mutum ya ce wani dan iska ko yar iska kalma ce wacce take iya daukan ya iya daukan wannan ma'ana ya iya daukan kuma wata ma'ana daban sannan akwai at-tarij shine shagube ko abin nan me yake cewa ba habaici to kai to muna yin habaici at-tarij to wannan shi ma ba sarihi bane kamar mutum yana rigima da wani suna fada da wata sai ce ke kin san dai ni ba mazinaci bane ko ta ce wa yar wata kin san dai ni ba mazinaci bace to kaga anan me take so ta ce wato ita ce kenan me wannan halin ko ana zage-zage da wani tsakanin su da wani su ce to duk daidai da ji duk abin amma dai ka san dai ba na zina ko to me kake nufi wato shi yana yi kaga wannan ba karare ya fito ya fada ba amma kuma yayi hannunka mai sanda to a sarihi wannan babu sabani amma abin da ya shafi kazafi wanda ba sarihi ba to wannan malamai sun yi sabani a gurin jumhur sai idan mutum ya tabbatar da cewa wannan kalmar yake nufi wannan ma'anar yake nufi to sai ya masa haddi saboda yayi abin da ya kai kazafi amma in ba wannan ba to ba za a yi masa ba a gurin Imam Malik yana cewa asari al-kinaya ko at-tarid shi ma kazafi ne mutumin da zai al-kinaya da at-tarid shi ma kazafi ne saboda ai ana iya ba wannan kamar Yahudawa da Maryam alaiha salam ai ba fitowa kararar suka kalli idanta suka ce ta abin nan ba cewa suka ya ukta haruna ma kana abuki ibra aisawin wa ma kanat ummuki baghiya cike yar uwa haruna mahaifanki ba mutumin banza ba ne mahaifiyarki kuma ba karo ba ce ma'ana dai albasa ba ta yi wahalar uwa abinda suke kaga yi shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi karara sai ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima kaga sai ubangiji ya faɗi cewa wannan maganar buhtan ce sun yi mata kage sai Allah ya kira ta buhtanan azima kufrihim an san kafircin nasu kafircin su abinda yahuda suka tuka yin kafirci sannan wa qawlihim ala maryama buhtanan azima shine wannan maganar da suka ce ma kana abuki imra sau'in wa ma kanat ummuki baghiya to kaga wannan shagube ne amma kuma hukuncin sa ya zama daidai da abin nan to wannan shi ma akwai maganganu na malamai to amma naga Malam Usman ya daga hannu to sarabti bi a ruwaya biyu ce daga Imam Ahmad akwai ruwaya da ya dace da maganar Imam Malik akwai kuma ruwaya da abin nan sayyidina Umar ibn al-Khattab da Uthman ibn Affan da Umar ibn Abdul Aziz da Al-Auza'i duka sun tafi akan cewa idan mutum yayi shagube da kazafi to za a yi masa haddin kazafi wannan shine abin da Ibn al-Qayyim ya goyi bayan sa a cikin littafin sa Alamul Muwaqqi'in ya kawo hujjoji akan wannan duk da cewa Abu Hanifa da Imam Shafi'i da wata ruwaya daga Imam Ahmad suna cewa babu abin nan a hujjar waɗanda suke cewa ba kazafi ba ne akwai hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihaini wani balarabi wani bakauye ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna imra'ati waladat gulaman aswada matata ta haifi bakin abin nan yaro baki har annabi ya ce kana da raƙuma ya ce ya ce yaya launin su ya ce jajaye ne ya ce a cikin su ba masu baki ya ce akwai ya ce to ina suka samu wanda ya ce tayu daga can cikin zuriyar su ne suka dauko abin ya ce to shi ma wannan tayu daga zuriyar ka ne ya dauko wannan bakin to suka ce kaga anan yazo ya ce inna imra'ati waladat gulaman aswad me yake so ya ce ba dan sa bane ko amma annabi bai ce ai kamo shi yayi mata kazafi ba suka ce to kaga ya nuna cewa dan an yi ta'ridi ba ya nuna wannan fa amma ibnu qayyim yake cewa anan babu wani kazafi da yayi mata fa tawa yazo yayi shin dan nan zai iya danganta shi da kansa ko ya kore shi annabi ya bashi ansa ya ce ba za ka kore shi ba sun daga shiga-shi tunda tana yiwuwa ya masa misali da raƙumansa tunda mutumin ƙauye ne yana da raƙuma ya masa misali da raƙumansa kuma mutumin ya gamsu ya tafi ce tuka ganin ba maganar an yi ƙazafi ko ba a yi ƙazafi ba saboda haka ya kore wannan hujjar tasu sannan kuma suka ce ai shi ƙazafi wanda Imam Malik yake cewa shi ƙazafi an kawo hukuncin haddi ne dan a ture wa mutum wato bace sunansa da za a yi bace sunansa da za a yi an san kuma irin wannan shaguban a yi wa mutum shagube irin wannan zai bata masa suna to ko in dai har zai bata masa suna to ba bambanci da a fito karara a yi masa wani lokaci ma shaguban ya fi ciwo akan ma a fito karara din a yi wannan shaguban ma ya fi ya fito karara din a yi magana saboda haka sai ce to babu bambanci da wannan da wancan saboda haka duk za a yi wa mutum haddi kuma mun ga alqur'ani inda alqur'ani ya nuna wasu sun yi wa wasu shagube kuma aka tabbatar da wannan shaguban nasu wato cikin irin abin da suke wa kamar annabi shu'aib yace ya shu'aibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid me suke nufi innaka la antal halimu الرشيد الحليم سنة نفن كي كي سفيهني كي واواني سنة نفن كي ميحن كليمني شليي سنة نفن أنت سفيه الضال كي واواني متتشي أما سيسو كي أمباني دا مغانا واتسكي تشاقو به كمر من أبو جهل كو كافر اندى أسا وطا ona shi da wuta zuwa masa ruwan wuta akan sa sannan Allah subhanahu wataala ya ce zuq innaka antal azizul karim zuq dandani azaba kai mutun ne babba kuma mai daraja ina daraja take wanda za a rika zuba masa ruwan zafi suba subbo fawqa ra'si min azabin habib za a yi wanda ake kwara masa ruwan zafi a kansa kuma a ce wani babban mutum ne mai daraja ina daraja take anan ka ganin shagube ne kuma ya fi ciwo ma a kan ruwan zafin da ake zuba masa za ka duk wanda ya sa Imam Malik suke ganin cewa ba dalilin da zai sa ba za a yi wa mutum haddi ba idan ya yi masa shagube kuma shaguban nan ya zan yana ɗauke da wannan ma'anar ta ƙazafi za a yi masa haddin ƙazafi har ya tabbata ba ya da hujja a kan wannan lokaci ya yi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh